الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء وأن يمتينا رانر أكد وتر رمضان hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta 1437 kuma wannan rana ta yi daidai da ranar 8 ga watan 6 ta shekara ta 2016 ta miladiya yau zamu tashi darasi na uku a cikin karatun mu na tafsirin alqur'ani na watan ramadan da muke a wannan masallaci na alfurqan mai albarka a wannan gari na Kano Allah ya kare masa tsari da kariya zamu tashi aya ta 6 insha Allah amma kamar yanda tsarin mu yake zamu fara amsa tambayoyi da kuka rubuto tambaya ta farko wannan yace mu direbobin trailer ne to akwai masu daukan jaki a cikin mu kuma suna kaiwa kasan iyamurai ana ci shin mallan irin wannan aikin ya halarta ko haramun ne wato shi abinda Allah madaukakin sarki ya haramta to ya haramta cin naman sa abinda Allah ya haramta cin kudin sa shi jaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi a ranar yakin Khaibar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin naman jaki ga musulmi to idan baka ci naman ba amma ka ci kudin wanda ya ci naman tamkar ka ci naman ne an fahimta kamar wani mutum ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya karanta ma musulmi ayar haramcin giya sai wani dan uwansa yana da giya sai dan uwansa ya ja shi gefe yayi masa sirri sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da me kai masa sirri shine sai yace nace masa ne maimakon ya zubar ya sayar sai ya amfani da kudin sai yace to ai Allah da ya haramta shan giyar shine ya haramta cin kudin giyar saboda haka idan Allah ya haramta cin wato naman jaki to ya haramta ka ci kudin naman jakin kaga idan zaka iya yin haka idan zaka iya sayar da naman jaki ga wanda yake cin jaki ka sayar da shi to zaka iya sayar da giya ma ga wanda yake shan giya ko saboda haka sai ka rinka sai ka ce zaka yi giya ka rinka tura ta a nan bura dan masu shan giya ne a can tunda ba kai ne ka sha ba musulmi ne suka sha amma ka san duk wanda ya haka wannan ya san cewa ya ci kudin haramun ne to haka dalika kudin jaki Allahumma illa an ka san cewa waɗanda ake sayan jaki idan mutum shi cinikin jaki ta fuska biyu ne Allah ya haramta cin naman sa saboda haka ya haramta sayar da shi ga wanda zai ci naman sa amma Allah ya halatta amfani da shi domin daukan kaya kamar yadda Allah ta'ala ya ce wal khayla wal bighara wal hamira litarkabuha wa zina Allah ya halicci dawaki da alfadarai da jakuna domin ku hau su kuma domin su zamanto ado a gare ku to wanda zai amfani da su wanda zai amfani da jaki domin daukan kaya ko domin hawan sa ko domin noma ana amfani da shi da noma din to wannan amfani ne wanda yake halal a cikin shari'a saboda haka wanda zai sayar da jaki ga wanda zai yi wannan amfanin da shi ya ci kudin halal ne to amma wanda yake kasancewar ya sayar da shi ga wanda amfanin da za a yi da shi zai dawo maka ne tare da haramci bai halatta kai amfani da shi ba to haka zalika direbobi masu wannan dako wanda suke wannan dako suka san kan cewa suna dakon jaki ne ga inda za a je a ci jaki ga wanda ya sai da jaki ga wanda za su ci bai halatta su wannan dako ba daban ne idan za su yi dakon jaki daga Kano zuwa Maigatari an san kan cewa waɗannan wanda za su je su yi amfani da jaki ne amma wanda za su yi dakon jaki daga Kano zuwa Anambra zuwa Imo da sauransu inda ake zuwa a yanka jaki a ci to da su wanda suke sayar da jakin da wanda suke dakon duk sun ci haramun bai halatta ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta dakon giya haka zalika ya haramta dakon naman dakon abinda yake na haramun shi jaki ba haramun bane amma naman kai naman sa ga wanda zai ci wannan haramun musamman in daga musulmi ne Allahumma illa idan ya zamanto cewar wanda yake cinikinka, wanda yake sayan jakuna, wanda yake sayan jakkan, shi yana sayan su ne, yake dama shi ba musulmi bane, yake mu'amala da ita, to idan zai kai ya zuwa ga inda za a yi, shi ma idan zai kai ya zuwa ga inda za a yi amfani da shi domin a ci, to shi ma duk hukuncin ɗaya ne ga musulmi, bai halatta ya wannan dako ba. Saboda haka barin wannan kasuwancin shine, kuma wato musulmi ya sani cewa alamar bin Allah shine duk kasuwanci, ba wai dan kasuwanci zai kawo samu za ka yi shi ba, sai ka tabbatar cewa wannan samun ya halatta ko bai halatta ba. Dalilin da yasa kenan mu'amalar kuɗi ta musulunci ta fita daban da mu'amalar kuɗi ta jari hujja. Kaga mu'amalar kuɗi ta jari hujja ita ce take kawo wato hauhawar farashi da rugujewa arziki, kamar yadda ya faru shekara 8 da suka wuce, saboda ana ciniki na bogi, ciniki na garari, wanda shari'a bata yadda da shi ba, wanda idan da bankunan musulunci yayin da bankunan duniya suka kusan rushewa, su sun tsira daga faduwa, sun tsira daga rugujewa, saboda basu shiga irin wannan kazaman tunanin a kasuwancin ba. Me yasa basu shiga ba? Saboda ka'idar bankin musulunci duk kasuwanci idan aka kawo komai ribarsa, komai alherinsa da ake ganin za a samu na duniya, idan malamai waɗanda suke tsayawa su tantance, malaman shari'a da suke kula da harkokin hada-hada kuɗi a wannan mu'assasa, a wannan bankin, suka ce wannan cinikin haramun ne, ba za a yi ba, to ba za a yi ba. Wannan shine alamar bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba. Saboda haka ƴan kasuwa masu irin wannan, idan mutum ya rinka tuna abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, duk wanda ya bar abu dan Allah, Allah zai musanya masa da abin da yafi shi alkhairi a wajensa. Sannan yace kamar yanda akai bayani cewa alqur'ani zai ceci wanda suke karanta shi suna hana idan su bacci, to wanda ya kasance shi karatun alqur'anin da rana da rana ne kawai yake yi, shi zai samu ceton, shi ma zai samu ceton, ai ga me karatun ne ambatan dare, wannan yazo ne ta fuskar galibi. Wato galibi ana karanta alqur'ani a cikin sallar dare, saboda haka ishara ne ga abin da yake tagwayen yin azumi da rana, shine yin sallar tarawih. Amma ba wai ana nufin cewa idan ka karanta alqur'anin da rana alqur'ani ba zai cece ka ba, wannan kaidi ne da ya fito bisa galibi, kamar yadda malamai suke cewa alqaidu idza kharaja makhrajal ghalib fala mafhuma la, idan aka ambaci wani abu a cikin nassin shari'a, an ambace shi ta fuskar shine galibin hali, to wannan ba a nuna kan cewar an kayyade abinda aka ambata da wannan kaido. Saboda haka babu kayyadewa da cewa sai wanda ya karanta da daddare, da rana ma an ka karanta alqur'ani zaka samu ceton alqur'ani rana alkiyama. Allah ya ba mu ceton alqur'ani. Akwai bambanci wajen lada tsakanin karanta alqur'ani a bayyane da kuma a asirce. Eh, akwai bambanci wato bambancin yana komawa ne ya zuwa ga wato niyyar me yi. Kamar yadda aka ruwaito sayyidina Abu Bakar yana asirta karatu, sayyidina Umar yana bayyanawa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su, amma sayyidina Abu Bakar ya ce saboda yana yin munajati da ubangijinsa ne, sirri yake da ubangijinsa. Shi kuma sayyidina Umar ya ce yana karantawa ne domin wanda yake bacci ya ji ya tashi. To kaga wanda yake da kowa Allah madaukakin sarki zai bashi gurgurdan kasidinsa, gurgurdan kyakkyawan niyyarsa wanda yayi, akwai lokacin da yake bayyanawa din tafi bisa asirtawa, musamman yayin da ya zamanto a cikin bayyanawan akwai nishadi, yanda yake zai zamanto mutum ya hada ibada ta harshensa yana yi, kunnensa yana yi, zuciyarsa tana yi. Amma yayin da ya asirce, kaga harshensa yana yi, zuciyarsa tana yi, baji yake ba, duk da yake ana cewa wato aqallul jahar, wato mafi karancin bayyanawa shine ka jiyar da kanka. Saboda haka ko ka asirta ma kana jiyar da kanka, duk dai ka samu ibadar. Almuhim abin yana komawa ya zuwa ga irin kyakkyawan kasidi na mutum. Sannan wanda yake karanta Qur'ani yanda ya kamata tajwidan, amma bai san ma'anar shi ba, ko yana samun lada da masu karantawa suke samu, duk wanda ya karanta alqur'ani ko ya san ma'anarsa ko bai san ma'anarsa ba, Allah zai bashi da kowane harafi guda ɗaya lada goma, kamar yadda ya zo a ingantaccen hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai dai wanda ya san ma'anarsa yana wata ibadar da wanda bai san ma'anar sa baya yi ba, amma shi ma sai idan yayi wannan ma'anar, micece sai idan yayi wannan ibadar, micece wannan ibadar da wanda ya san ma'ana yake yi, ita ce ibadar tadabburi, ibadar zurfin tunani a cikin ayoyin Allah. To wanda ya san ma'anar Alkur'ani yana karantawa da tadabburi, to tilawar sa tafi wanda yake karanta Alkur'ani babu tadabbur. To ta wannan fuskar ne ya zamanto tilawar sa tafi ta wanda yake baya samun tadabbur, amma dukkaninsu suna da lada daya na kan cewa ana rubanya karatunsu, sai dai shi wannan za a bashi ladan ƙari, ƙarin lada na yin tadabbur. To shi ma wanda yake karantawa bai san ma'anar ba, idan alal misali yana karanta fassara, wanda yake fassarar zai rinka halarto ta, ya rinka kiyayo ma'anar ta yayin da yake karatun Alkur'ani, yana tadabburi akan fassarar, to shi ma abinda ya kaufce masa na sanin harshen Larabci da sanin ma'ana zai samu ta hanyar tadabburi, domin shi ne maksudi na wato sanin ma'ana Alkur'ani, yin tadabbur a cikin ayoyin. Majalisi na uku nace, ai ba na hudu ba, na hudu nace. To na yi subutar baki, kuskure ne, yau majalisi na uku ne. Jazakumullahu khairan. Sannan ya ce wannan tambaya ce, ce a matsayin matasanmu musulmi da suke cikin deport, suna training na soja, za su iya yin azumi kenan koko addini ya yi musu sauki su aje bayan sun fita su rama, dangane da yanayin training da suke yi mai wahala, mai wahalarwa, kuma ga azumi, dama kuma babu abincin kirki gare su, da har za su ci mai yawa lokacin sahur don su samu ƙarfi na yin training. Haka kuma ya dace kenan a ce musulmi muna yin training na soja a lokacin azumi, don Allah a ja hankalin musulmanmu da suke da matsayin na fada aji a wannan sashi na tsarin soja, don ya zama an cire watan azumi daga cikin lokacin da suke yin training, ko dai ya zama kafin azumi ko bayansa. Allah ya karbi ibadunmu, Allah ya kara mana lafiya, mai amfani da sauran musulmin duniya baki daya, amin. Wato waɗanda Allah ya bayyana uzurinsu na shan azumi su ne marasa lafiya da masu halin tafiya, sai kuma waɗanda yake saboda girman shekaru ba za su iya azumin ba, ba za su samu kuma lokaci da za su iya yin azumin ba, waɗanda aka ce su sha azumi. To waɗanda suke training na soja idan suna zaman gida, training na soja ba zai halatta a sha azumi ba, sai dai tafiya za ta halatta a sha azumi. Idan training din an ɗauke su an fita da su daji, cewa za su je su yi training a daji, tafiya ce wadda a bisa ma'anar al'ada an kira ta tafiya, ko da a ƙasa za su, don wani lokaci za a sa su yi tafiya, kamar a ce daga jaji su tafi, daga Kaduna su tafi jaji a ƙasa, to wannan tafiya ce da za ta halatta musu shan azumi. Amma suna training a cikin bariki, wannan ba zai halatta musu yin training a shan azumi ba. Allahumma illa wanda training ya wahal da shi, ya gaina ne ma ya halaka, to nan wajen al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, duk abin da yake zai fitar da ran dan adam, to shari'a za ta sauƙaƙe masa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya suma, mutane an lullube shi, yazo yace menene wannan, aka ce azumi yake ya rasulullah, yace laysa min al-birri siyamu fi safar, baya daga cikin aikin nagarta da bin Allah mutum ya azumi a cikin halin tafiya. Na haka malamai suka dauka anan kan cewa irin wannan halin shine ake gudu, to idan wannan halin mutum ya shiga cikin sa yana nima ya halaka koda babu tafiya, to zai sauke azumi in yaso sai ya rama wani lokaci. Amma haka kawai ka zo sahur ka ce yau za a yi training, na san zan sha wahala, kuma in na sha wahalar zan kusan mutuwa, saboda haka yau ba zan yi azumi ba, ba a haka dole ba za ka halatta ma kanka yin azumi ba sai in ka shiga cikin shan ruwa ba, sai in ka shiga cikin masu uzuri, su ne da matafi da mara lafiya da wanda suke shan wahala. Wanda suke shan wahala wajen azumi dangi biyu ne, da mace mai ciki, domin kamar ma'anarta ma'anar mara lafiya ce, da mace mai shayarwa, ita kuma ma'anarta wanda take cikin tsananin wahala ce, da tsoho wanda yake ganin ba zai, wanda ake ganin ba zai iya azumin ba. To su kuma kashi biyu ne, kashi na farko sune wanda za su sha amma su rama, kashi na biyu ba za su sha ba sai kawai su ciyar a maimakon wato yin azumin, domin ba za su taba samun halin da za su zo wato su iya rama azumin ba. Sune dattijai maza da mata waɗanda yake girman shekaru ya sanya su ba za su iya azumi ba. To amma in ba su ba, babu wanda yake zai wayi gari yana cikin wannan halin ya tashi da niyyar shan azumi, sai dai wanda ya azumi zai sanya shi cikin tsananin wahala wanda zai halatta masa shan azumi. To shi ne sai in ya shiga cikin wannan wahalar yana ganin zai kai ya zuwa ga, yana jima kansa tsoro, wato ba sai ya ga ya kusan halakar ba, jama'a ku kula, ba sai ya ga ya kusan halakar ba, domin wataƙila in ya kusan halakar ya halaka, in yana jin tsoron cewa wannan halin zai kai shi cikin halaka, to wannan ya halatta, ya halatta ya sha azumi, wallahu ta'ala a'lam. Amma dangane da cewar a ce wai musulmi su daina training cikin azumi, wannan magana bata taso ba. An yi yakin Badar, musulmi sun je yakin Badar cikin azumi, kuma sun yi azumi a hanya, sun yi yakin Fatahu Makka cikin azumi, sai da suka yi kwanaki, sai da suka yi wajen kwana bakwai a hanya suna azumi, sai da tukuna suka kusan zuwa Makka. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innakum qaddanawtum min aduwikum wal fitru aqwa lakum, kun kusanto wato abokan gaban ku, shan azumi zai fi karfi a gare ku tunda za su je su yi yaki. Amma kafin nan sun yi azumi, saboda haka a ce wai dan ana azumi musulmi ba zai aikin wahala ba, wannan bai taso ba. Azumi bai zo ya sanya mutum, ba lokaci bane da zaka ce zaka wuni kana bacci, a lokaci ne wanda yake kana neman lahira kuma kana neman duniya. Allah madaukakin sarki ya mana muwafaqa, abinda muka amsar da muka bayar daidai, Allah madaukakin sarki ya bamu ladan abinda muka yi kuskure, Allah ya yafe mana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن
Allah ya ce wa yasta'jilunaka bisayyi'a, wato kafirai waɗanda suke musun tashin alkiyama suna wato neman gaggautawar saukar mummunan hali a kansu, ita ce uqubar Allah, qabla alhasana, a maimakon wato saukar kyakkyawa a gare su, shine wato Allah ya musu imhali ko ya kyautata halinsu. Wa qad khalat min qablihim almathulat, alhali kuwa uqubobi masu buga misali akan abin da ya faru na uqubar Allah akan al'umomin da suka gabata ya riga ya zo musu, dan su gani cewar Allah idan yace zai kawo uqubar yana kawowa, amma duk da haka suke cewa Allah ya saukar musu da uqubar. Wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala dhulmihim, to haqiqa ubangijinka ma'abucin gafara ne ga mutane tare da zaluncinsu. Wa inna rabbaka la shadidul iqab, kuma lallai ubangijinka mai tsananin uquba ne. Wannan ayar tana mana tana jan hankali ne ga irin karfin irin wato istihza'i da raini, izgili da raini da kafirai suke yi da al'amarin Allah, wato suna neman a gaggauta musu saukar uquba, sai in wannan abin gaskiya ne a saukar mana da azaba mana. Suna cewa Allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama, Allah in wannan gaskiya ne daga gare ka kai mana ruwan duwatsu daga sama, awitina bi azabin alim, ko ma ka zo mana da azaba mai radadin. Kuma suka ce wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a, hal inda suke cewa autu skita as-sama'a kama za'amta alaina kisafan, wato bazani imani da kai ba har sai ka bubbugo mana da idaniya ta ruwa daga kasa. Daga cikin abin da suka ce waye ba za su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya fado musu da yankin sama akan su. To Allah yake cewa suna gaggauta maka, suna gaggautawa gare ka kanka saukan musu da azaba maimakon kyakkyawa, maimakon su ce Allah in wannan abin gaskiya ne to ka sanya mu gane, in wannan abin gaskiya ne ka ba mu imani. Wato shine abinda yanzu masu ilimin dabi'a dan adam sai kira positive thinking, kai tunanin abin da yake ijabi maimakon ka rinka tunanin abin da yake mummuna. To amma saboda wauta ta kafirci da raina sha'anin Allah da ganin da rashin ganin girman Allah, tunda Allah din da yake da ake cewa zai kawo ukubar, zai kawo ukubar da ake sifanta shi da haka, ai kuma shine yake kawo imani. To in za ku ce Allah ka kawo mana ukubar, maimakon ku ce Allah ka kawo mana ukubar tunda kun san Allah shi yake kawo imani, ku ce to Allah ka bayyana mana gaskiyar mu gane mana. To shine wannan kaga ya kunshi wa'azi cewa maimakon ku rinka kira ma kanku ukuba maimakon kyakkyawa, ku nemi gafara Allah mana, ku ce to Allah ba mu gane bane, Allah ka yafe mana ka sa mu gane. To amma me yasa kafirai ba sa haka? Saboda kafirci ya kunshi girman kai, shi ko ka ce ma kanka baka gane ba Allah ya ganar da kai, wannan tawalu ne, kaskan da kai ne, wanda babu mai kaskantar da kai face Allah ya shirye shi zuwa ga gaskiya. Shi ko girman kai abin da ya gada, wato kaga gaskiya ka take, shine asalin ma'anar girman kai. To girman kai ne yake hana su yin wannan. To shi yasa kaga wannan kamar yanda wa'azin annabin Allah annabi Salih ya yi mutanen sa ne, yace qala ya qaumi lima tasta'jiluna bisayyi'ati qabla alhasana law la tastaghfiruna Allah la'allakum turhamu, yace ya ku mutane na me yasa kuke gaggawar saukar ukuba akan ku maimakon ku rinka gaggawar saukar rahamar Allah akan ku, me yasa ba za ku nemi gafara Allah ba domin ku samu rahama? Kaga wa'azi irin na annabawa da irin nasiha ta annabawa. To kuma wannan a cikin sa akwai wa'azi gare mu, da yawan mutane in suka tashi rantsarantsi sai su rinka rantsuwa da mummunan abu, idan wannan abun in abun haka ne kan na tashi daga wannan wajen, Allah ya makure ni na mutu, Allah ya turo min bala'i irin waɗannan maganganu. Wannan al'adar kafirai ne, gashi Allah yana inkari. Wa yasta'jilunaka bisayyi'ati qabla alhasana, musun kamata yayi ka rinka gaggawar saukar rahama a gare ka domin rahamar a hannun Allah take. Yau mutum yana babban kafiri amma sai rahamar Allah ta same shi. Ku duba saharatu fir'auna, sun zo a manya-manyan kafirai, ba ma manya-manyan kafirai ba, su ne doron kafirci, su ne masu kare kafirci, sun zo su kare mulkin fir'auna ne, sun zo su challenge annabin Allah ne domin su tabbatar da rukunan mulkin fir'auna na kafirci. Haka suka zo da walaha, amma kafin zawali sai ga su sun zamanto masu imani da Allah, sun yi mutuwar shahada. Wannan baya gagara Allah, dan haka mutum ya zamanto mai kyautata zato ga Allah. To shi yasa sai Allah ya ambata mana abinda zai sa mu zamanto masu kyautata zato ga Allah. Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa inna rabbaka, hakika ubangijinka ya rasulullah, la zu maghfiratin linnas, ma'abucin gafara ne ga mutane. Wato suna ta yin abinda suka cancanci ukuba, amma Allah mai yafe musu ne. Wa inna rabbaka la shadidul iqab, amma fa Allah mai tsananin ukuba ne, yana gafara wato da yake kyalewa. Mutane an cancanci saukar ukuba, amma Allah yana kyale mu bi saukar da ukubar ba, to saboda gafararsa ce. To amma fa mai tsananin ukuba ne, yayin da ta zo tsananin ukuba ba wanda isa ya iya jure ma ukubar Allah. Ita ukubar Allah wato duk wani abu mara dadi hakuri na maganinsa, to ita ko ukubar Allah hakuri baya maganinta. Domin Allah ta'ala cewa isbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum, ko ku yi hakuri ko ku yi hakuri duk ɗaya ne a gare ku, hakuri ba ta iya ma ukubar Allah. To shi yasa sai Allah ya yi wa'azi akan wannan abinda ake nufi da almathulat wa qad khalat min qablihim almathulat. Almathulat sune ukubobi waɗanda suke masu buga misali, daga nan ne larabawa suka samu almuthla. Almuthla shine ayyage-yage da gawa, wanda al'ada ce ta Yarbawa ta Larabawa a lokacin jahiliya. Idan sun yi yaki gawar waɗanda suka kashe su ba za su kyale su haka ba, sai su je su ya galgalata su fa wato su fafe cikin su farbe cikin su yayyanka hantar su yanke kunnuwa su kwakule ido su ya galgala jikin mutum domin wai a ji tsoron su. Wannan shine suke ce ma al-muthla, al-muthla wato buga misali. To shine Allah yake cewa al-muthlat jam'u ne na al-muthla din, wato ukubobi masu buga misali sun riga sun gabata sune. Wannan ishara ne ga cewar Larabawa sun san issoshin da ake basu na mutanen Annabi Nuhu da mutanen Annabi Hudu da Annabi Salih da Annabi Lut da Annabi Shu'aib, duk suna da waɗannan labarurruka. Koda ba su san su a hakikanin su ba, amma suna da su waɗanda suke suna ji ana ambaton su cewa al'umomi ne da ukubar Allah ta sauka a kansu. To saboda haka ko tunda sun san Allah yayi wannan ukubar ga waɗansu mutane, me zai sanya su har su rinka cewa Allah ya kawo mana irin wannan ukuba? Rashin ganin girman Allah, ko ku suna tsammanin Allah ba zai iya ba? To amma duk da haka Allah ya nemi musu gafara, yana ji suna faɗa amma duk ya kyale, saboda sunnar Allah ta riga ta gabata cewa matsawar mutane suna neman gafara Allah, to Allah ba zai musu ukuba ba. Ibn Abbas yana cewa wannan ayar ita ce tafi kowace kauna gare shi a cikin Alkur'ani. Wa inna rabbaka ladu maghfiratin linnasi ala zulmihi, ubangijinka ma'abucin gafara ne ga mutane tare da zaluncin shi, tare da saban da suke yi, amma duk da haka mai gafara ne. Tunda ka san gafara Allah ai zaka dauka za ta zo ne ga wanda yake kwana sallah kwana azumi, domin waɗanda suka sha wahala wajen al'amarin Allah su ne Allah yake jin kansu. Amma Allah yake cewa mutane ga baki da Allah ya ne musu gafara tare da zaluncin su, tare da laifin su, tare da shirkarta su, amma ya ne musu gafara. Saboda haka babu abin da yake wannan kauna, kada ka taba yanke kauna ga kanka ko ga wani daga gafara Allah. Kada ka taba yanke kauna duk irin abin da kai ma Allah, idan ka dawo ka fuskanci Allah, Allah madaukakin sarki zai yafe maka. Allah ka yafe mana.
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ.
الله تعالى يقول وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَنَّ سُرَ كَافِرُتَ سُنَا چِوَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ, to a saukar masa da aya mana daga ubangijinsa. Innama anta mundhir, to ga jawabi, kai ba wani bane face mai gargadi. Wali kulli qaumin had, kuma ko waɗanne mutane suna da mai shiryar da su. Allah madaukakin sarki ya faɗa a farkon wannan surar cewa alqur'anin nan gaskiya ne, wahayin da yake zuwa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne daga Allah. To amma kuma wanda tabbatar da gaskiyar nan tana cikinsa shine shaida akan gaskiyarsa. Alkur'ani shaida ne akan cewa gaskiya ne. Amma duk da wannan ayar, kuma kafire suna neman wata aya daban, kuma sai suka kawo da wani uslubi na laula. Laula harshen larabci harfi ne na at-tahdhib, wato a cewa wato kwadaitarwa kan ai wani abu, wato ai maslaha ne, wato ai kamata yayi ka zo mana da aya daga ubangijinka da za ta ce mana wannan alqur'anin gaskiya ne. In aka ce musu alqur'ani yazo, a ka kawo mana wata dai, ka kawo mana wata. To wannan al'adar kafirai ne cewa ba sa yadda da ayoyin Allah, kuma shi yasa Allah bai turo da aya irin yadda kafirai suka ce suna so ba. Domin in aka ce haka, to maqsudin wahayi ne ya sanya mutum ya bar san ransa ya zo ya bi Allah, ba a cin masa ba, domin abinda kake so din shi Allah ya maka, ka ce Allah ya bi san ranka kenan. Amma Allah ga gaskiyarsa da ya kawo, ga yanda ya san, ga yanda ya tsara ta, ko ka karba ka bi ka zamanto mai sallama ma Allah, ko kuma kar ka karba, amma ka ce sai Allah ya yi maka abinda kake so, kana so ka zamanto kan cewar ka mai da Allah mai binka kenan. To wannan shine abinda kafirai suke. To kuma wannan abin da suke ba wai sun faɗa bane a da, kaga Allah ta'ala sai ya ce wa yaqulul ladina kafaru, wato a harshen larabci al-mudhari' harar wato fi'ili wanda yake mudari yana nuna cewar wato akan su suke haka kuma za su ci gaba suna fada kuma za su ci gaba da fada har a yanzu za ka ga in kana tattaunawa da wanda ba su imani da Allah ba za su ce to ai ku addinin naku kamata yi ku ce kamata yi ku bayyana kaza kamata yi a kawo abin da zai nuna mutane kaza wato su suke so su canza mana ga yanda addinin ya kamata ya zama to shine sai Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga martanin da zai mayar musu yace innama anta mundhir shi yayin jawabin da kansa yace kai baka zamanto ba face mai gargadi wato wannan abinda ake ce ma qasr idafi ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai gargadi yake ba yana yin bishara yana shiryarwa yana hukunci yana shugabanci sifofin nasa suna da yawa amma sai aka nuna kan cewa kamar bashi da wata sifa in ba sifar mai gargadi ba domin a makanin nan ana nuna kan cewa ba shi da sifar yin abin da yake sai Allah ne zai iya yi shine kawo aya shi ba shi da wannan a cikin abubuwan da yake Allah ne kadai yake yi ba shi da wani rabo a cikin wannan abin da kawai yake yi shine abin da aka ce ya fada shine yayi gargadi sannan Allah ya ce wali kulli qaumin had kuma kowaɗanne mutane suna da mai shiryar da su wannan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face mai gargadi ya wuce a gareta wali kulli ummatin rasul kowace al'umma tana da manzo to shine ma'anar wali kulli qaumin had kowace al'umma suna da mai shiryar da su sai aka ambaci manzo da sifar sa wanda take mafi kebanta daga cikin sifofin manzanni shine mai shiryarwa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai mai shiryarwa ne zuwa ga tafarki madaidaici daga sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alhadi muhammadul hadi muhammad mai shiryarwa saboda haka sunaye waɗanda suke sa suna hadi yana daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya ambace shi a wannan aya da yace wali kulli qaumin had ko waɗanne mutane suna da mai shiryarwa a gare su a nan wajen zan yi ishara ga hadisi da ake ruwaitowa wanda dole mu fadaka saboda yanzu duniya ta zama to kana jin aqidu daban-daban saboda kusancin hanyoyin sadarwa da karance-karance da rubuce-rubuce da ake yadawa a yanar gizo-gizo akwai riwaya wanda Ibn Jarir al-Tabari ya ruwaito daga hadisin Abdullah ibn Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar sai yace ni ne mai gargadi ana nadhir sannan ya taba kafadar sayyidina Ali yana kusa da shi ya kama kafadar sa yace kai kuma kai ne hadi mai shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici wato shi mai gargadi ne amma mai shiryar sayyidina Ali kuma wannan hadisin abin mamaki har wata kila za ku ga cewa Ibn Hajar an ruwaito a cikin Fathul Bari ya ce isnadin sa kyakkyawa ne za a iya ciro muku wannan a fada to ko kadan wannan hadisin duk da Ibn Hajar ya faɗi cewa isnadin sa kyakkyawa ne daga baya ya ce wa fihi ma yustankar a cikin hadisin nan akwai abin da ake inkari wala allahu min wad'i shi'a la'alla yana daga cikin abin da shi'a suka kirkire shi suka dasa to kuma abin haka yake saboda akwai rawi wanda ba a san shi ba ana ce masa Mu'adh ibn wanda ake ce masa Mu'adh ibn Muslim Bayya'ul Harawi haka Ibn Jarir al-Tabari ya ambace shi ba wanda ya san shi to malaman hadisi idan aka ruwaito hadisi da suna ganin sa sun san wannan hadisin ƙarya ne ba zai yiwu a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ba domin ya ci karo da ayoyi da kuma abin da aka sani na sunna to sai su duba cikin isnadin wa muke tuhuma da wannan in aka zo aka ga sahabi aka ce aka ga Ibn Abbas sahabi ne babu zancen tuhuma akan sa waye ruwaito daga Ibn Abbas aka ga Abu Salih aka ga Ali ibn Talha sananne ne aka bu sai aka ga wani mutum wanda ba a san shi da ilimi ba ba wanda ya san shi cikin malamai kawai suna ne to ta yaya za a yi a karbi hadisi mai wannan ma'ana daga wajen wanda ba wanda ya san shi na kira to sai su ce shine ake tuhuma da hadisi haka malaman hadisi suke abu ne na hankali suke yi ba wato ba giza da koki bace ba tatsuniya bace ba surkulla bane abu ne wanda aka yi shi bisa ilimi to abin da yasa ne wannan bayanin saboda kuna shiga cikin internet kuna karance karance kuna ganin abubuwa da shi'a sukan kawo da suke kokarin su ce za su tabbatar da mazhabar su kuma za ku karanta ta a cikin tafsirin Ahlus Sunna za a kawo dan wannan a cikin tafsirin Ahlus Sunna yake wannan riwayar tana cikin tafsirin Tabari tana cikin kuma sauran masu tafsiri sun yi hikayar ta su Ibn Atiya a tafsirin su da sauran su amma kissa ce wacce take munkara ibn malaman hadisi da suka zo akan ta sun kade ta kuma hakika bayyana take akan ƙarya wadansu sun kawo mata fuska ingantatta cewa wannan Sayyidina Ali da yace wali kulli qaumin had suka ce suka fassara da cewa Sayyidina Ali ne shine mai shiryarwa suka ce ma'ana yana cikin wato mai shiryarwa ne daga cikin jerin gwanan masu shiryarwa na sauran bayin Allah sahabbai su Abubakar da Umar kowannen su mai shiryarwa ne domin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa tauraro ne da ake koyi da shi to ta wannan ma'anar babu wata hususiya amma su shi'a haka suke nufi su suna nufin Sayyidina Ali mai shiryarwa ne duk wanda ya bi shi ya shirya duk wanda bai bi shi ba ya bata hatta su Abubakar da Umar dole su bi shi su abin da suke nufi kenan da wannan wanda yake kuma wannan ba haka bane wato karkatacciyar aqida ce amma wannan ma'ana da muka ambata ita ce ma'ana ingantatta akwai ma'anoni guda hudu da aka faɗa na wajen wali kulli qaumin had wannan ita ce fassara Abdullahi ibn Abbas cewa ko waɗannan mutane suna da mai shiryar da su to fa'idar wannan ayar tana nuna mana cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba shi da da'awar wani abu na sifofin annabci kuma ta nuna mana cewar alqur'ani ya ishi kansa aya akan gaskiyarsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani annabi face Allah ya ba shi ayoyi wanda zai sa mutane su imani da shi ni ayar da Allah ya bani ita ce wahayi wanda ake karantawa kuma ina kaunin na zamanto nafi dukkan annabawa yawan madiya to kun ga shi yasa ayoyin annabawa mu'jizozun su sun kare da rayuwar su kamar sandan annabi Musa sai wanda ya gani kamar annabi Isa yanda yake warkar da marasa lafiya da ya tayar da matattu sai wanda ya gani da saukar da ma'ida daga sama sai wanda ya gani amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce madangane da ayar sai ya ce li unzirakum bihi wa man balag dan ummuku gargadi da alqur'ani da duk wanda alqur'ani ya riskar ma saboda haka kullun ayar ba kawai sai wanda ya zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ganin ta ba har waɗanda suka zo bayan sa har Allah ya nade kasarsa alqur'ani aya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tazidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi-qadar alimul ghaibi wash-shahadati al-kabirul muta'al ومن هو مستخدم بالليل وسالب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من
واد kamar aya ta biyu ce ta wannan sura mai albarka daga cikin wadda take tana daga cikin ayoyin sifat wato ayoyi da suke bayyana sifofin Allah da suke kirarin bangirma a gare shi don babu mai son yabo irin Allah babu wanda yake son a yabe shi irin Allah don haka ya yabi kansa da kansa to kuma ayoyin nan da Allah yake yaban kansa ayoyi ne da musulmi ya kamata su kula da su su rinka tawassuli da su wajen bautar su ga Allah da wajen neman biyan bukata saboda Allah yana son a yabe shi dan haka idan mutum zai addu'a ana so ya fara da yabon Allah sannan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya roki bukatarsa kamar yadda yazo a hadisin Ubayd ibn Umair wani yayi sallah ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa yayi gaggawa yace idan kai sallah kai yabo ga ubangijinka sannan kai salati ga annabinsa sannan ka roki Allah sai a baka to yabo ga Allah babu kamar irin abubuwan da ayatu sifat suka kunsa